daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji yadda wata kungiya daga Saudiya ta tallafa wa masu fama da ciwon ido da tiyata. Muna kuma tafi da shirin da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya a yanzu.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana duba hanyar ganin kamfanin fasaha nan ta kasar China ya koma bakin aikin sa cikin dan kankanin lokaci bayan da dokokin kasuwancin Amurka ya durkusar da kamfanin. Dama Amurka ta yanke fitar da kayayyakin da kamfanin ZTE ke samarwa a da wurin kashi 25 wanda kamfanin zai yi amfani da shi wajen samar da wayoyin hannu da sauran ayyukan da ya shafe shi. Amurka ta dauki wannan matakin ne akan kamfanin ZTE bayan an kama kamfanin kirikiri yana amfani da fasahar Amurka wajen garwayawa da nata fasahar tana sayarwa kasashen da Amurka ta sawa takunkumin kasuwanci wato kasashe irin su Koriya ta Arewa da Iran. Ma'aikatar cinikayya ta yanke damar da kamfanin ta ZTE take da shi ne ga fasahar Amurka har sai zuwa shekarar 2020 wanda wannan ya tilasta kamfanin rufe masana'antar da ke Shenzhen. Jami'a a kasar Afghanistan sun ce wasu mahara dauke da bindiga ciki har da yan kunar bakin wake sun afkawa wani ginin gwamnati da ke gunduman Nangarhar a gabashin kasar a jiya Lahadi kuma suka kashe mutane 12 yayin da suka jima 42 rauni. Mai magana da yawun gwamnatin kasar ya shaidawa muryar Amurka cewa harin na babban headquarters Jalalabad ya faro ne da kunar bakin wake da aka yi cikin wata karamin mota a kofar shiga ma'aikatar kudin da ke lardin Atatullah Kogeni. Ya ce fashewar wani abu mai karan gaske ya baiwa yan kunar bakin waken su 8 damar shiga cikin harabar ginin daga bisani. Sai dai nan da nan jami'an tsaron kasar ta Afghanistan suka bude ma maharan wuta kuma suka yi nasaran kashe su bayan an dan jima suna bude wa juna wuta. Kogeni ya ce jami'an asibiti sun ce yan sanda da farar hula na cikin waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka ji ma rauni. Yan sanda a kasar Indonesia sun ce an samu fashewar bom a headquarters yan sanda a Surabaya. Kamar yadda hoton video ya nuna harin da aka yi yau Litini da alama wasu mutane guda biyu ne akan babur suka kai wannan harin. Nan da nan ba a samu bayanin yawan waɗanda suka jikkata ba. To amma wannan harin ya auku ne kwana ɗaya bayan da iyalin wasu maharin kunar bakin wake guda 6 ciki har da yara suka auna cococi guda 3 a Surabaya suka kashe mutane 13 da raunata mutum 41. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Paris ta zama wata babban birnin da ke cikin wani sabon hadari domin ko yanzu haka tana makokin tabi'o'in yan ta'adda a kasar wanda aka haifa a Chechen amma ya zama bafaranshi wanda ya tinkari mutane da wuka inda ya kashe mutum guda kane ji mu 4 rauni. Dama dai wannan dan taliki yana cikin jerin yan ta'addan da aka sawa ido. To sai dai kokarin sa na ya kai hari a ranar Asabar ya nuna asari irin babban kalubalen tsaron da kasar ta Faransa ke fuskanta game da yan ta'adda inji jami'an kasar ta Faransa. Yanzu haka dai mutane sama 2600 ne ke da ake tuhuma cewa yan ta'adda ne suke cikin jerin mutanen da ake sawa ido. To sai dai kuma ba za a iya samun zarfin sa musu ido gaba ɗayan su ba. Wani masani harkokin ta'addanci Oliver Guita ya ce wannan shine karo na 12 da maharan suka yi nasaran kai hari a Faransa tun daga shekarar 2013 kuma wannan na kwana-kwanan ne shine hari na 2 da yan ta'adda suka yi nasara a cikin wannan shekarar da muke ciki. Mutane sama da 40 ne suka mutu a arewacin Indiya sakamakon wata guguwa mai cike da kura da ruwan sama mai karfin gaske da ya zo tare da tsawa. tsawon da ya zo hade da iska mai karfin gaske da yake tafiyan kilomita 70 cikin sa'a guda ya auka wannan yankin a jiya Lahadi wanda ya dalilin rushewar gidaje tare da tumbuke itatuwa da kayan da itatuwan samar da hasken wutar lantarki a wuraren da suka hada da Uttar Pradesh, Andhra Pradesh har zuwa kudancin Bengal da kuma yankin Delhi. A babban birnin kasar ko New Delhi, iska ne mai tafiyan kilomita 100 a cikin sa'a guda ya tilasta aka karkatar da tafiyar jiragen sama har 70 kuma ya tilasta kulle babban filin jirgin saman kasa da kasa na Indira Gandhi har na tsawon sa'o'i biyu, inji ma'aikatan aiki, inji jami'an aikin gaggawa. Tun da farkon wannan watan an samu kwatankwacin irin wannan bala'in wanda ya dalilin mutuwar mutane a kalla sama da 150 kana kusan 200 suka samu rauni iri daban-daban a jihohi biyar, yayin da hakan yasa aka yayin da hakan ya tilasta aka rufe makarantu da dama a wasu gundumomi. Wannan tsawar da iskan mai karfin gaske abu ne da ba taba ganin irinsa ba a India, musamman irin wannan yanayin shekarar da ake ciki halin yanzu nan.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wata kungiya mai bada agaji a fannin kiwon lafiya daga Saudiya tare da haɗin gwiwar wata takwaratta ta Najeriya sun gudanar da wani aikin tiyata ga masu fama da ciwon ido a Maiduguri babban birnin jihar Borno. Daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan shiri har da mutanen da ke gudun hijira sanadiyar rikicin Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aika mana.
Wani kungiyar kasar Saudi Arabia da ke bada tallafi ga marasa ƙarfi a Najeriya da ake kira International Islamic Relief Organization sun haɗa gwiwa da kungiyar na likitoci da ake kira Smile Healthcare don tallafa mutanen da suka samu matsalan idanu a jihar Borno, musamman ma 'yan gudun hijira. Kungiyoyin da yana gudanar da wannan aikin ido ne kyauta ga al'umman da ke faɗin jihar Borno wajen wanke masu idanu da ba su magani ko ma yin aiki a idanun waɗanda suka fama da matsalar idanun. Na dai zaga asibitin idanu da ke cikin garin Maiduguri inda ake gudanar da wannan aiki ga al'umman da ke faɗin wannan jiha, na kuma zanta da wasu daga cikin su wanda na samu a riga da an yi masu wannan aiki.
Yawa ya ji mama?
Da sauki.
Gashi na ga yi maki aiki a ido ko mama?
Ai mun aiki.
Eh yo shaka maki aiki?
Yanzu ne ma.
Amma yanzu a ido?
Da sauki.
Bata gani sosai a lokacin?
Eh bana gani sosai.
Shine yanzu aka kawo ki aka yi maki aiki.
Allah ya sa mun.
Ido ɗaya ne ko ido biyu ne?
Ido ɗaya.
Eh tun yaushe so mai maki?
Eh. Ido ɗaya.
Ya dade ko? Eh mama kamar shekarun ki zai kai nawa?
Basta. Allah ta
kiyaye. Ya ji ba ko ba?
Ya ji ba.
Za ki kai irin 70 ko 80 ko ba?
Ni haka.
Eh, daga wani gari kika zo?
Abia City.
O daga
Enugu, Enugu.
O daga Enugu. Me sunan ki mama?
Paulina.
Eh, Paulina ko? To Allah ya taimaka wa mama. Allah ya bari lafiya.
Amin.
Yawa, ya sunan ki mama?
Hassan Musa.
Daga ina kika zo?
Marari.
Daga Marari ko?
Eh, eh.
Eh, gashi na gani miki aiki a ido ko?
To yayi kyau, yayi kyau.
Kake miki wannan aiki?
Yanzu, yanzu na kai.
Za ka yi miki ko?
Eh, yanzu kai mun.
An karbi wani abu a hannunki ne? Kaman kudi?
Ba karba ba.
Ba karbi kudi ba ko?
Eh, ba.
Kyauta aka yi miki?
Eh.
Tun shekara nawa kina fama da ciwon ido mama?
Wallahi, abin ne gashi na ne ba za a ce ba sai Allah ya
tsare. Eh, ya kike ji?
Sai dai kai haka din nan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
To Allah ya kara lafiya.
Amin, amin. Mun gode.
Allah ya baki lafiya.
Mun gode.
Sannu ba.
Dr. Abba Saleh dai shine jagoran kungiyar na National Healthcare Foundation wanda kuma suka yi haɗin gwiwa da wannan kungiya na kasar Saudi Arabia da ake kira International Islamic Relief Organization. Ga kuma ƙarin haske da yimin game da yadda aikin nasu ke gudana.
Wato muna duba ne wanda za a iya yi musu aikin ido don saboda su kuma gani. Ana muna yi musu aikin ido kamar yadda yanzu kake gani yana faruwa a cikin tiyatar mu. Sa'annan kuma kamar yadda wanda kuma muna gani za a iya na bada magani ne ba na aiki bane za mu ba su magani. Sa'annan kuma masu matsala na gani mukan ba su tabaru haka da sauran su duka muna yi tare ga baki daya.
Kai magana ka ban mutane ne kuke so ku taimaka wajen ba su waɗannan magunguna ko kuma ba su tabarun amfani da
shi. Yadda muka kare daidai da mun yi tunanin za mu taimaka mutane kamar 5,000 to amma da muka zo sai muka ga yadda ainihin mutane suka yi dandazo yadda suka ji labari da sauransu sai muka yanzu kusan mun duba kusan mutane sun kai 10,000 sai da muka gama da camps tukunna muka zo nan Eye Hospital kuma
to sai na kuke samun kudaden da kuke gudanar da wannan ayyuka.
Wallahi kudaden da dai muke samu da ikon Allah dai Allah ya sa akwai mutane masu tausayi daga cikin manyan attajirai da kuma sauran mutane haka. Sannan kuma ita kungiyar International Islamic Relief Organization gaskiya ita tallafa wajen bada ainihin gudunmawa kusan kashi 75 su suka bayar mu kuma muka taimaka musu da kaman kashi 25
na wannan ko kashe wajen wannan ayyuka
gaskiya mu yanzu a karan kanmu a wajen mu mun kashe sama da miliyan 5 daga Smile Care Foundation budget din da muke duba sun kashe sama da miliyan 20 kuma har yanzu ana cikin yin aikin
Dr. Falmata Abba Kyari dai ita ce shugabar wannan asibiti wanda kuma na tambaye ta ko menene gudunmawa da suke bada wajen tallafa irin waɗannan mutane
gudunmawa da muka yi musu shine mu ba su wurin da za a rike waɗannan wanda za a bude musu idanun wurin kaman wurin kwanciya da kuma inda za a musu aiki din sannan kuma mun ba su kadan daga cikin ma'aikatan mu wanda suka za su taimaka musu wajen ganin duba wa idanun waɗanda ya cancanta a musu wannan aiki
waɗannan gungiyoyi dai sun kwace fiye da kwanaki 10 ne suna wannan aikin bude idanu ga al'umman jihar Borno musamman ma yan gudun hijira Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
ya ubangiji sarkin baiwa
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonan na cewa karfe 3 da rene da minti 11 kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka
sargen mole ubangala de ma
zagi baya gaga baba sargen mole ubangala de ma
wala yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau kudi
a kashe masu sauraron mu barka da sake saduwa a filin da rashin ta yi da ni Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC har yanzu muna tare da bakon mu commissioner kasuwanci da cinikayya na jihar Kano Alhaji Ahmed Rufai Makon jiya ya so mai mana bayani akan dokokin kasa dangane da yadda ƴan China suka shiga kasuwar kantin kwari. Ga yadda wakilin murar Amurka dake Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya ci gaba da firar tare da bakonmu.
Wai gwamnatin Kano misali rankerde ta tinkari misali hukumomin China musamman option jakadanci game da wannan matsaloli da suka dabaibaye sha'anin kasuwanci a Kano kuma idan haka ne iya tattaunawa ku ta kasance.
Alhamdulillah muna da al'amura da haɗin gwiwa tsakaninmu da na hudu jakadanci tsakanin jihar Kano da wannan embassy na kasar China. Akwai iyakoki na irin maganar da ake yi. Mun dai jan ido akan duk wanda suke nan cewa su rika bin ka'idoji. Mun tabbatar da mu kuma za mu ci gaba da kare mutuncin su. Haƙoƙi biyu ne. Su in sun shigo za mu kare musu mutuncin su. Iya ikonmu. Amma su kuma sai sun kare mana namu. Ta bin dokokin na ƙasar mu da kuma musamman banda dokokin ƙasar ma da al'adar mu ta wannan ƙasar dan akwai lokacin da suka yi dan fita irin shiga ba su kadai ba wanda suke irin shiga ta mutum ta gaggajeren wando ko sauran al'amura sai da muka dan fada cewa su rika kiyaye irin sutura da za su tare cikin mutane saboda ba zai yi ana cikin kasuwa ba su a cikin ƙasar su ba komai sai mutum ta gaggajeren wando ma ya shiga cikin kasuwa amma mu a ƙasar mu akwai ka'idoji saboda haka gwamnati sai na magana da ofis na jakadanci amma akwai iyakokin maganganun da ake yi muna sa ido kamar yadda muka ja hankalin su dokoki a ko ina a kowace kasa ƴan Najeriya suna kasar China sun karya mata dokokinta da dama waɗansu suna Ingila suna karya dokoki waɗansu suna Amurka sun karya dokoki da sauran irin waɗannan saboda haka kullun ba a rasa al'amuran da kullun sai an ji an zo shi yasa mu jami'an mu na immigration kullun sune hukumar da nake faɗa kullin masu kula da shige da fice na al'umma kullin irin visa din da aka ba mutane muna magana da su idan sun ba wani visa da zai zo nan ya shiga kasuwa ko ya zo ya dauki aikin da za a bashi na yi ya rika yin aiki ko ya zo irin waɗannan duk suna sanar da mu sannan da zarar mun samu wanda muka ga faruwa wani abu da bai kamata ya fara ba mun samu waɗansu da suke aiki sai suke wadansu yan dabaru idan suka zo suna aiki tunda an yadda har kusan wata uku mutum ya zo da visa ta ziyara to sai su zo su aiki ne kaskadan da kasa da wata uku sai su koma kaga aikin na dan Najeriya zai yi su kuma sun zo sun yi shi sai su sake shiga jirgi su koma bayan dan lokaci kadan sai su sake samun visa sake dawowa sai su sake ci gaba da aikin da dan Najeriya zai iya samu musamman ba Kano zai iya samu irin wannan duk da mun samu sai mu je mu sanar sai a duba wancan lokacin ya zo yayi kwana 80 da kaza gashi kuma yanzu an sake bashi visa a can shi yasa kullum muke magana na hukuma kuma shugaban kasa ya sa a sa ido akan wannan irin wanda ake basu visa ta zuwa ta ziyara alhali zuwa suke su yi sana'a ko su yi aiki kuma wanda duk ya zo yi wannan aiki ba akan ka'ida ba in ya bi ka'ida kamar yanzu ina da kamfani na yin wani abu wanda ina buƙatar dan wani birnin san ko birnin India ko birnin Amurka ko wani guri daga duniya muna buƙatar wanda yake ƙwararre ne zai zo mana wannan aikin to akwai ka'ida ta hukuma za mu rubuta muna son ƙwararre iri kaza daga ƙasa kaza zai shigo akan wannan ka'ida ya zo ya aiki saboda ba mu da wanda zai wannan aikin amma aikin da duk muke da wanda zai yi to a ka'idar mu muna iya ƙoƙarin mu tabbatar da mu bari bako ya zo yayi ba kuma idan wani ya zo yana yi ba bisa ka'ida ba muna bin sawu mu tabbatar da an hana haka
ka ce ɗan cikin gida suna bata gari tunda suna bada haɗin kai ga waɗancan baki har ma a ha'inci al'umma me gwamnati ke yi akan su
abinda kawai zamu iya yi shine wanda muka kama idan muka kama da shi wanda aka amfani da fuskar sa da jikin sa da kuma mai laifin na zahiri duk gaba ɗaya ana hukunta su gaba ɗaya su ana hukunta su saboda wanda duk ya zo yayi wannan da zaran mun sanar da ƴan uwansa ma cewa fa su ma da kansu da masu suke kawo labari tunda za a nade za a ce me dukiyar shi wancan a ciki saboda ka'idodin da muke bi masu sauki ne daman takamar mutum dukiyar da yake amfani da bayansa ake dorata kuma yana cewa tashi ce alhali ya san ƙarya yake to sai ya sha nauyin banza saboda yayin da aka mane aka kwashi aka dauki kuma mataki akai shi a ƙarshe sai ya kasance ya koma titi dan ba za a bashi akan kantin ba
kenan kuka dauki matakin rufe waɗancan kantuna da ake bude ba bisa ka'ida ma
ana rufe kantin kuma muna bin ka'idoji na ƴan dabaru wanda ba zai zama an yi hadgitsi ba na fito da abin da wani zai gaji in muka danne su yayin da shi wanda ake bada bayansa za a ga ya fito za a ga shi da ɗan canansa za a ga bayanan sannan shi kuma sai a ga waɗansu baƙi sukan zo ana nan yana aiki sannan a hankali sai a ga cewa kantin ya kai matsayin da kuma babu kaya a gurin shi ma ya tashi da gurin sai kuma wani muna bin ka'idoji wanda ake na hikimar shugabanci da ta dace da kuma tattalin arziki
kuma a ƙarshe kwamishina ka ce kuna magana da ofishin jakadanci kun nusar da su cewa ga irin kare dokokin Najeriya da 'yan ƙasarsu suke yi misali
kamar yadda na faɗa lokacin da aka yi wancan na kimanin shekara biyar da suka wuce mun zauna da lokacin ina shugabanci na cibiyar ciniki mun zauna da lokacin mataimakin gwamna shine gwamna ne yanzu shine mataimakin gwamna a lokacin karkashin shugabancinsa muka zauna da mataimakin shugaban hudar jakadanci na kasar birnin sin muka zauna da waɗanda suke da ruwa da tsaki muka tsefe abubuwa kuma suka tafi da cewa duk mutanensu in sun zo suna da ka'idoji za su sanar da su su riƙa kiyaye doka kuma suka amince cewa duk dokar da ba su bi ba a ɗauki matakin da shari'a ta ba su dama ta ba da dama a ɗauka abin kawai da muka guda shine kar mu kuskura mu riƙa yi wanda su ma shine ba su so ba a ce yau ana kama 'yan ƙasa kaza kuma a kama su da yawa a lokaci ɗaya kamar waɗansu da suke sun haɗa baki ne suka laifi alhali kowa laifinsa shi kanka sai saboda haka sai muka ce kawai kowane lokaci me laifin da aka kama guda ɗaya inda safe an kama mutum ɗaya a kama shi a tafi da harkarsa shi aka kama a ci gaba da kes ɗin shi kaɗai idan da rana aka samu wani shi ma haka ba za a ce a haɗo da na safe da na rana da na dare ko a kwanaki a haɗa su a ce ga 'yan gari kaza su kaza to wannan ce ba ta daidai da zamantakewar kirki ba ta tsakanin ta hudar jakadanci ita hudar jakadanci ba ta so ka fito da abin da zai nuna 'yan kasar ba su da kirki shi yasa lokacin da muke magana su ma suka tuna mana cewa a yanzu fa a lokacin da ake magana akwai 'yan kasar nan tamu wanda suke garinsu kasarsu can suke harkoki da dama wanda suke sun kare dokokinsu suna zaune ma ba bisa ka'ida ba sun shiga da izinin zama na wucin gadi amma sun yi zaman dindindin a can saboda haka idan suka tafi suka kakkama waɗannan sai kasance kamar ƙasar ce take faɗa da ƙasa ko take yaƙi da ƙasa saboda haka wannan al'amarin aka canji salo amma ba a fasa yin abin da zai kare mana kasuwanninmu da masana'antunmu ba
dan haka dai kuka ɗan ɗaga ƙafa kenan
ba mu ɗaga ƙafa ba yaushe aka ɗaga ƙafa aka canje salo ba ɗaga ƙafa ba ne
rankare lokacin da aka nada ka kwamishinan ciniki da masana'antu da kasuwanci na Kano, kowa sai yake ganin cewa nesa ta zo kusa. Wai da me ka zo ma'aikatar ciniki ne?
To alhamdulillah, na zo ma'aikata ciniki da kishin siyar da ciniki da masana'antu gaba, da kuma bude wadansu al'amura da dadewa na sasa amala domin ba dama na ikon hukuma sune yadda za a jawo al'umma a ba su dama su haɗin kai, kuma hukuma ta tabbatar da tsari na doka da kuma shari'a wanda za a tabbatar da kuma kowane ne yake so ya samu wani tallafi na kuɗi ko ai haɗin gwiwa. An sauƙaƙa hakan kuma an sa ido yadda ba za a wofantar da damar da Allah ya mana ta kyautar da ya mana na kasuwa da ta fita ko ina yawa ba, domin kyautar al'umma da muke da su, da kuma yalwa da Allah ya mana kyauta na ma'adanai, da kyautar da Allah ya mana ta al'amarin gona, da kuma kyautar da Allah ya mana na mutane masu hazaka, wanda kamar yadda aka sani daga malamai zuwa ƴan kasuwanmu, Allah ya mana kyauta mai tarin yawa ta mutane wanda Allah ya wa alfarma, Allah ya daga su ya kasance sun shahara a duniya. Duk da yau din ma da muke bayan waɗancan zaka fito a kace Alhassan danta ta zaka fade su ka fito sai kasance a yanzu ma zaka ce Alhaji Ali Kwadangote shi aka ce ba ma mai kudin Najeriya bane, a'a mai kudi ne duk wani bakin mutum shine na farko wanda yafi kowane bakin mutum a duniya yawan kudi, har da bakaken da suke cikin Amerika Ali Kwadangote ya fi su kudi, Allah ya daga shi akan wannan tsari. To waɗannan kyautuka da Allah ya yi mana, da kuma tunanin da kullun nakan duba irin yadda an mun je fage a matsayina na shugabanci da ciniki ta Kano, mukan je da mutane birnin sin, muje India, muje Amerika, muje bangare daban-daban na kasar Nasara, muje mu nemi haɗin gwiwa, mu nemi mu amfana daga cikin abin da kasuwannin su da masana'antu suke bayarwa. Abin da na fi fahimta a lokacin, da dama daga cikin mutanen da muka tafi da su ba su da cikakkiyar fahimta na inda kasuwancin zamani yake, kuma yadda dama wanda suke masu kuɗin da yawa ba su san inda zamanin yake ba, masu kuma sanin yadda zamanin yake su kuma ba su da jari da yawa, sannan kuma al'umma ta dan koma baya saboda an samu daukaka da can an zauna lafiya, sai kasance kuma cin amana da rashin kirki dan yawa a cikin mutane ya kasance ba a iya samun haɗin gwiwa da ya dace. Waɗannan tafiye-tafiye da muka ta yi, muka ta ganin cewa lallai daga cikin abin da ya zama wajibi shine ci gaba da wayar da kan mutane, da koyar da su inda duniya ta fuskanta, da jawo hankalinsu na san cewa wanda ya gyara ya sani, kuma kansa ya gyarawa mugunta kuma fitsarin fako da sauran irin waɗannan al'amuran, wanda alhamdulillah muna ta kokari na yin wannan da kuma ba da tallafin hukuma. Wannan su ne kaɗan daga cikin, sannan ba kuma gwamnati shawara, da can shawara muke bayarwa, yanzu kuma shine sai a sa ta a faifai a duba abinda kuma da jawo hankalin wanda suke da ruwa da tsiki su faɗa mana, kuma an samu takardu kullun takarda ce ake karɓa a cikin anan tebur din ma yanzu ina takardar da wani mai sha'awar ya ba da gudunmuwarsa ne da za a gyara waɗansu al'amura, ga ta nan ya rubuto mun samu irin wani takardun da dama. In ta zo sai a zauna da daraktoci da ƙwararru ma wanda suke ba ma'aikata ba, a duba a ga me abin ɗauka me za a gyara, wanda ya rubuto kuma idan ya dace a kira shi ma a sake zama da shi don a ƙara sanin inda aka fuskanta. To da can ni ma sai dai na rubuto na aiko, yanzu kuwa in na karɓi takardar duk wanda yake da irin wannan tunanin na da naga takardarsa, to ina jin daɗi domin na ga wanda yake da kishi yake son ya taimaka al'amura, saboda haka muna yin waɗannan al'amura muna bin matakai da dama daga irin abin da na taho da shi ɗin, kuma alhamdulillah ana samun faraga. Yau mun kafa department sashi na musamman akan al'amuran ma'adanai, muna kokarin mu ga daga cikin irin tunanin da aka zo da shi al'amuran yadda za a fadada al'amuran shakatawa ta hotel inda ake yin zama da abinci da sauran al'amura, saboda haka akwai al'amura da dama da aka zo da su kuma alhamdulillah an fuskance su.
Jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Salo Garba ke muku fatan alheri, ku kasance lafiya.
Yanzu kuma ga shirin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zamu fara shirin jaridun ne da jaridar The Guardian. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rundunar sojin saman Najeriya ta tura dakarunta ramar hukumar Sardauna a jihar Taraba domin tabbatar da tsaro. Jaridar ta ruwaito babban hafsan sojin saman Najeriya Air Vice Marshal Sadiq Abubakar na cewa rundunar sojin saman ta Najeriya ta tura dakarunta na musamman 150 a ramar hukumar Sardauna domin tabbatar da tsaro. Sauran yankuna da rundunar sojin ta sama ta kafa dakarun nata na musamman sun hada da karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa da karamar hukumar Agatu a jihar Benue. sai kuma jaridar Leadership Hausa daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa Yobe ta ware miliyan 65.5 domin masu karamin karfi a azumin bana. Jaridar ta ruwaito cewa a shirye-shiryen tunkarin azumin watan Ramadan na wannan shekara, gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam ya amince da ware naira miliyan 65.5 domin shirya abincin bude baki ga masu karamin karfi a kwanakin azumin watan Ramadan a wasu cibiyoyi na musamman a duk fadin jihar. Jaridar ta Leadership Hausa ta ruwaito babban jami'in yaɗa labaran gwamnan Malam Abdullahi Bego yana bayyana cewa za a kashe waɗannan kuɗaɗe ne wajen shirya abincin buɗe baki ga masu azumin tare da sauran ayyuka da suka jibanci azumin, irin su gudanar da wa'azi da tafsiri wanda ma'aikatar harkokin addini a jihar za ta sa ido wajen gudanar da su. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar kuma da ta ruwaito rundunar hukumar tabbatar da tsaro na farin kaya Civil Defense, na cewa ta tura dakaranta 2000 jihar Jigawa domin tabbatar da tsaro a ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai fara a jihar a yau. Jaridar ta ruwaito kakakin rundunar a jihar ta Jigawa Adamu Shehu, na cewa hukumar ta tsaron farin kaya Civil Defense ta shirya tsaf domin ziyarar kwanaki 2 da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai fara a jihar ta Jigawa. Ya kuma bayyana cewa an tattaro dakarun ne daga makwabtan jihohi na Kano da Bauchi a jihar ta Jigawa domin tabbatar da tsaro da kuma doka da oda. A ƙarshe sai jaridar The Nation, jaridar kuma da ta ruwaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taya ministansa mai kula da ƙarafa da kuma ma'adinai Kayode Fayemi murnar lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC domin takarar gwamna da za a gudanar a ranar 14 ga watan Yuli na wannan shekara a jihar ta Ikiti. A wata sanarwa da mai taimakawa shugaban kasa ta fuskar yaɗa labarai Garba Shehu ya fitar, ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yaba da dukkan ƴan takarar da suka gwamza a wannan zaɓe tare da buƙatar su haɗa kai domin samun nasara a zaɓen gwamnan da za a gudanar a nan gaba. Kawede Fayemi dai ya kasance tsohon gwamna a jihar ta Ikiti kafin ya sha kaye a zaɓen da aka gudanar a shekaru huɗun da suka gabata. Ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Babangida Jibrin Murai, Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jama'a VOA. Mai magana Mansur Isa Fagalawa daga nan kanan Daba, Nigeria. Don Allah VOA ku mika mun wannan sako ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Muhammad Talamis, sakamakon ziyara da shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari zai kawo Jigawa. Muke roƙonsa alfarma da ya biyo da shi ta hanya da fita shi daga Kano zuwa Bakura, domin wannan hanya tana buƙatar agajin gaggawa matuƙa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio VOA America, mai magana Haji Tsohon Sarki Daura jihar Kaduna a Najeriya. Ina so ku bani dama domin in yi kira ga gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i akan wata magana ta faɗa a cikin jaridar Aminiya ta ranar Juma'a 12 ga wata. A gaskiyar magana ba su Nasiru El-Rufa'i mulki ba daidai bane ba, a ce gwamna ya fito cikin jarida yana tsinewa wani, wannan gaskiya ba a yi daidai ba fi sabilillahi.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana duba hanyar ganin kamfanin fasahar nan ta kasar China ya koma bakin aikinsa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, bayan da dokokin kasuwancin Amurka ya durƙusar da kamfanin. Dama Amurka ta yanke fitar da kayayyakin da kamfanin ZTE ke samarwa da wurin kashi 25, wanda kamfanin zai yi amfani da shi wajen samar da wayoyin hannu da sauran ayyukan da ya shafe shi. Amurka ta ɗauki wannan mataki ne akan kamfanin ZTE bayan ta kama ta ƙirƙiri tana amfani da fasahar Amurka wajen garwayawa da nata fasahar. Jami'ai a ƙasar Afghanistan sun ce wasu mahara ɗauke da bindiga ciki har da 'yan ƙunar baƙin wake sun afkawa wani ginin gwamnati da ke gunduman Nangarhar a gabashin ƙasar jiya Lahadi, suka kashe mutane 12 kana suka jima 42 rauni.
Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirinmu a daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikin mu in Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu madadin Shiladin Ibrahim Ayawa ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin. Sai injiniyan mu John Ellison Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.